da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Wassalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyar FM. Idan muka je a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio a kuma zikenan ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com.
Ranar Laraba muna maganar siyasa da kuma shugabanci na gari. Yau daya ga watan Agusta shekarar 2018 za mu yi magana game da sauyin ƴan jam'iyyar APC zuwa PDP.
Ita jam'iyyar Hoba Company bane wanda kai da ƴaƴanka za ku zauna ku sarrafa ta. Ni ina tunanin cewa akwai matsala ne da suna ga ba za su iya cin zabe ba suke nema a ba su automatic ticket.
An anti moriyar mutum ba abin da ba za a iya faɗa masa ba. Ba dan Allah yayin nufin cewa za a zama ba kuma so ainihin su Dr. Rabi Musa Kwankwaso da sauran duk waɗannan tawagar sa'atiku a wannan lokacin da suka koma jam'iyyar APC. Ina ba dan sun je sun yi wannan hadaka ba na jin akwai inda za su je duk da hadakar su miliyan 1 da kadan ne tsakanin PDP da APC tsakanin bambancin kuriya.
To haka kuma bayan wannan shin gaba da wannan canjin sheka da ake ta samu wanda mafi girma da aka samu shine na shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki da kuma gwamnan jihar Sokoto wato Zira Tambuwal shin ne kundin tsarin mulki yace
wato abu ne dole a raba shi gida biyu akwai doka PM majalisar dokoki wurin canza sheka akwai kuma su wato gwamnoni da mataimakansu daban
nan kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota game da yadda kuke kallon lamarin.
To bari mu fara da jin amsoshin tambayar kamar yadda Hafsa tace game da wannan canjin sheka shin ya ƴan Najeriya suke kallon al'amarin ne.
To Fatima Musa wada barkin Lahi tace tabbas ci gaba da canza sheka da wasu jigajigan jam'iyyar ta APC suke yi zuwa jam'iyyar PDP mai adawa wallahi ihu ne kawai bayan hari.
To sai kuma Shehu Adamu Rijau yace eh hakan yayi nuni da cewa mafi yawancin ƴan siyasar kasar mu da bukatun kansu ne a gaban su ba na al'ummar da suka zabe su ba wannan ne yasa da zaran mutum ya ga ba zai samu biyan bukatar sa anan ba sai ya tsalle ya koma can.
To sai Adamu M Ala Dambam yace babu abin da yake kawo sauye-sauyen sheka a tsakanin ƴan siyasa in ban da rashin aƙida. To muna da maganin masu irin wannan halayya domin kuwa ba wanda zamu zaba mutukar mun fahimci cewa ba shi da wata bukata sai ta kansa tashi lafiya.
To sai kuma Jibril Umar na basu yace babu abin da ke kawo haka face ku da ƴan mulki da kaunar tsara abin duniya.
To sai kuma Abubakar Musa Maru yace ƴan siyasar mu dama ba dan talaka suke yi ba dan biyan bukatun kansu ne kawai dan babu wani kwakwaran dalili da suka bada na fitar su APC.
Sai kuma Ramatu Garba Baba daga Saudiya tace ko shakka babu ci gaba da canza sheka da wasu manyan ƴan siyasar APC suke koma PDP a kasar Najeriya wallahi sai dai mu ce Allah ya raka taki gona.
Da kuma Aminu Adamu Malam Madori da Umar babban yaya sabon gida suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika abinda yake wato abinda yafi haka abinda yake faruwa mafi yawan ƴan siyasar suna yi ne domin tara abun duniya ba wai dan su gina ƙasa ba ku tashi lafiya.
To mun gode sai kuma Adamu M Ala Dambam yace sauye sheka tsakanin ƴan siyasar Najeriya ba kun bane face rashin aƙida da manufa to amma in dai kana da ƙuri'a to kana da maganin masu irin wannan zabiyar ne ko menene.
To sai Zainab Ibrahim Musa wada daga Barkin Ladi jihar Filato tace to ƴan siyasar APC masu canza shiga zuwa PDP wallahi an yi walƙiya mun ganku a saboda haka sai ku taka a hankali domin ita duniya ana taka ta a hankali ne.
To sai Maryam ƴar Fulani tace ta rubuta ni daga kasar Pakistan tace muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ire-iren waɗannan azzalumai masu canza shiga zuwa wata jam'iyya ko PDP ce a mu.
To sai Comrade Adamu Jimba Madara yace ba komai bane ke sa wasu ƴan siyasa sauye shiga daga jam'iyyar APC zuwa PDP mai adawa. Face neman sake darewa akan madafin iko.
Najibu Sani yace a gaskiya wannan lamari abu ne mai kyau, shi ya nuna Najeriya mun fara iya siyasa, duk wanda yayi ba daidai ba a kaurace masa. Babu Buhari babu wani romo a mulkin sa da talaka ya samu, tana iya kira da masu sai menene ina kira da masu ciwa talakawa to a ƙarya suna tare da shi, wallahi ƙarya ne wannan wai talaka ya to ban gane dai abin da ya rubuta a can ƙarshe ba, amma dai abin da yake nuna shine ba su sha roman demokradiya ba.
To yana ganin kenan rashin sha roman ne yasa suke barin APC ko? To sai Sani mai langalange alwaya wuri yace ba shakka wannan abu ne da aka saba da shi, ganin cewa a duk lokacin da zabe ya gabato zaka ga ƴan siyasa na yi ta canza shiga domin dalilan da yawanci su kadai suka sani.
To mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni.
To shin ya wannan abu yake ga su ƴan jam'iyyun APC da na PDP? Wannan ce ta sa wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da matasan ƴan siyasa don jin ya suke kallon abin.
A yau ina tare da baki na mutum biyu. Akwai Alhaji Abdullahi Gombe dan jam'iyyar APC, Ambassador Ibrahim Bala Aboki jagoran matasa na jam'iyyar PDP na ƙasa. Zamu yi muhawara akan canja sheka na ƴan jam'iyyar APC zuwa PDP. To wai shin menene ya zafi haka? Ga zabi ya gabato. Bari mu fara da tambayan Alhaji Abdullahi.
To ai ba abin da ya zafi, domin ba abin da ya tafasa shi ma balle ya zafi. Dalili kuwa shine ita harka ta siyasa duk abun da ya faru ba abu mamaki. In kin ga abu an ce ya faru, to sai ki jira ko me zai biyo baya faruwar sa. Duk abun da kika sani na gyara in ba wai an ce a Qur'ani ko a hadisi ko wani abu ne ba zai yiwu ba, to zai iya yiwuwa cewa za a iya gyara shi. Amma in Allah ya ce ba zai gyaru ba, to ba dan adam a duk fadin doron kasa da zai gyara shi. Saboda haka ni wannan ban yi mamaki ba, bai tayar min da hankali ba. Siyasa ne, kyan siyasa ne. An ce daman the beauty of democracy tana da abubuwa da yawa, wato kyan siyasa yana da abubuwa manya-manya wanda za su baka sha'awa. Domin za ka ga mutum da rane na son ka, yamma tai sai ce baya son ka. Kuma haka ne, ko kuma da yamma yana son ka, gari ya waye ce baya son ka. Saboda haka ni ina ga kaman ba abu mamaki bane. Gyaruwa ne da girgijewa da abubuwa na demokradiya na bambanta ƙasa da hatsi.
Ibrahim Barin ga gare ka, shin siyasa ce kawai ko dai a'a ku ne kuka tsinci dami a kala?
Hakika ba magana ce ta tsintar dami a kala ba. An ce da abun kwarai in ya fara, an ce ramin ƙarya ƙurare ne kuma gaskiya dokin ƙarfe. Jam'iyyar APC dai ban mu taba daukan ta cewa jam'iyya ba ce, haƙaƙa ce kawai ta wasu mutane don wasu biyan buƙatar su. To yayin da kuma buƙatun ba sa biya kuma ake samun akasi na rashin abubuwan da aka alƙawata wa mutane, to dama irin haka daman za ta faru. Da kansu suka zo suka yi rawan su, suka yi kidan su, kuma rawa aka ce in kida ya canja kuma rawa sai ta canja. Da farko jam'iyyar nan ta muta musamman mu da muke arewacin Najeriya, har kafirta mu akai a lokacin da ake so a kawo General Muhammadu Buhari. Amma da ƙarshe me yake faruwa a yau? Saboda ba a shigar da Allah cikin lamarin ba, shi yasa aikin da alƙawurkan duk suka kasa cikuwa ba abin da aka yi wa ƴan Najeriya. So ƴan Najeriya kuma suna ganin ba su da wata makoma ta kirki. Su kuma mutanen da suka bi su domin aka fi wannan gwamnati suna zaton cewa ƴan Najeriya za su samu wani sauki, kamar yadda aka ce shinkafa za ta dawo 3,500, aka ce za a dawo da ruwa, za a yi titina, za a yi haɓaka wannan, za a ba da jarurruka da abubuwa daban-daban, duk ɗaya daga cikin bawan da muke gani ya iya faruwa tsakanin wannan lokaci zuwa yau. So gaskiya magana ta gaskiya, inda mutanen nan daman da gaske suke kuma sun tafi ne don a kawo canji talaka ya ji daɗi, ai ya zama dole su bar jam'iyyar nan muguwa su koma ainihin mai mutunci wadda ta mutunta mutane a baya.
Ka yadda da abin da ambassador ya ce yanzu?
Wannan magana ce ta siyasa, domin ni dai yau kusan shekara 35 na siyasa a Najeriya, kuma na faro siyasa daga wadina har na zama national. Kuma siyasa a Najeriya ba wani fashin baki da kuma yara da ba mu ji ba ko ba mu gane ko ba mu yi ba. To a nan faji yake ka duba shekara 16 mutane na mana mulkin mulakiya. Mulki ne na bakin mulki wadda ko zamanin irin mutanen da ba zan ce Fir'auna ba, ai ba a taba irin wannan mulkin ba. Kuma ba yadda za a yi gwamnati ta shekara 16 tana irin wannan mulki yan Najeriya su gani su gaji su ce sun canja a rana daya in kika duba wannan jami'ar APC nan koda hadaka ne ana yin hadaka a duk demokradiyyar duniya akwai inda ake hadaka kuma hadaka tana kawo wani abu amma mu abunda muke fada mu a yau idan shugaban Najeriya zai kuskure zamu ce yayi kuskure amma bai kamata a ce ana kokarin kafa demokradiyya wasu mutane mutum ne jam'iyya ta bashi shekara 8 yana gwamna ta kuma bashi shekara 4 yana ko minista ta bashi shekara 4 yana senate president misali ko mataimakin shugaban kasa amma sai ya tsalle ce ya bar jam'iyyar ya koma wata jam'iyya sa'annan bayan wani bukatunsa ba su biya ba sai yake cewa ya bar can ya tsalle to ai a siyasa ba za ka zama kaman tsuntsu ba daga wannan bishiya ka koma wannan bishiya
to ku me kuka sauya a jam'iyyar ku da kake gani ya ja hankalin waɗannan mutanen suka zo APC kuma yanzu suka sake fita me ya sauya
abin da ya faru shine sun ga cewa dadin mulki da jin dadin kudi na mulki da irin kwashe kwashen kudi na sace sace da ake zai kare saboda haka dole maimakon su zauna inda za su je su fadi gwanda su bi inda za su ci gaba da cin riba ai kamar yan kasuwa ne shi dan kasuwa ba ruwansa da gwamnati gidan mai ba ruwansa da dan PDP ko dan APC amma abinda zaki duba shine muna so demokradiyyar ta kafu da gindinta ba wani hujja da zaka shekara 16 kana mulki dan wani yazo ya shekara 3 ya fara cewa me tukun laifin Buhari nan ne dan ya ce kar ai sata ko kuma a dawo ku da kudin da aka sata ko kuma kar ai cuta ko kar ai damfara shine laifinsa to ai wannan kuma magana na gyaran kasa dama ai ko gidanka ne akwai abin da ake cewa carrot and cake ko danka ne kana son sa amma zaka take shi ciwo ne yana nan a gaban likita sai ya sa aidin kaji zafi kai kara domin karan nan shi pleasure ne a gunsa domin yana ganin zaka samu sauki in ya barka da ciwon ciwon sai ya cinye ka
to kana nufin kenan wanda suka canza sheka suka koma jam'iyyar PDP nan ba za su samu yadda suke so ba kenan
ina tabbatar miki Hajiya su kan a siyasance yan Najeriya ta fito musu warawara an riga an ware cewa wane ne yan siyasa wane ne dillalan siyasa
ka yadda da wannan ambassador wannan bayani da Abdullahi yayi
eh to ai shi Abdullahi irin jama'a ne waɗanda a kullun suke sa rai da gwamnati wata kila za ta iya motsi su gane wani abu za ka kodi yaushe za su iya yabanta a daidai za su iya yabanta ba a daidai ba ishu din shine magana ta gaskiya shi mala Abdullahi in yana cin abinci so uku daidai kuma yana samun wasu abubuwa da yake sa aljihunsa yake kula da mutanansa sauran talakawa me yasa halin da suke ciki iyakacin shinkafa kadai da zaka iya gane yau ta kai naira 10,015 ko 16 har akwai lokacin da ta kai 20,000 misali zan maka
to wannan shine zai sa har ɗan jam'iyya su canza sheka
ina zuwa ai wannan magana da nake ta talaka talaka shine number 1 a kasar nan kuma wa ake mulki a kasar nan talaka to in ba talaka akwai mai mulkin da zai zo ya tinkaho yana mulkin wane ne za kai mulkin kango ne ai mulkin jama'a kake yi to jama'an nan suna jin dadi ko kuma ba sa jin dadi wato waɗannan mutane da suke barin jam'iyyar APC a iya tunanin su manufofin da aka karanta musu da canjin da ake tunanin za a samu a kasar Najeriya kowa zai ji a zuciyarsa kaman wani abu zai faru na kirki amma da aka je sai ya kasance an dibilbilce babu wata agenda ba wani plan kawai an shiga office ba agenda ba a san ma me za a kama ba
to me yasa kai kake ganin suka ci gaba a cikin APC har sai da ta kusa karewa yanzu sannan za su fita
to alhamdulillah akodayaushe in kana sa rai ana baka confidence cewa za a yi wannan abin na mutane za a taimaki al'umma ga abin da ake shiryawa agendar ana nuna maka kaman za ta yi definitely za su ta jira su ga za ta yi amma in sun ga abu ba zai yi ba ya za su bar abu ya ci gaba a cikin zalin jama'a a cikin zalin al'umma mu tashi tashi a gaban ubangiji in an tayi punishment me dalilin ka na bin mutumin da ka san ba shi da kirki mutumin da ka san ba ya kyautatawa ka bi shi ai duk abin da kake tare da shi zaka tashi tare da shi ranar gobe kiyama to dan haka waɗannan mutane da suke zalunci a yau in har ka dauna tare da su to lillahi wa rasuli in yau kuka mutu gaba ɗaya zaku tashi a gaban ubangiji yaya kuka yi mulkin Najeriya yaya kuka yi mulkin Najeriya to dan haka azaba da bala'i da kuba da suka kawo kasar nan a yanzu ga kudade yanzu ana yana cewa ɗan damfara ko makamanta haka duk ɗan damfaran da barayin ba su zagaye su ba duk barawo in an ce barawo ne cikakken barawo shine wanda ya tsallako daga PDP ya dawo bayan an ci mulki amma suna nan lafiya su kalau yau ba a bincika kowa kai in mutum ma ya gane yana da matsala kawai sai ya dawo in ya dawo shikenan shi tashi an kulle
Allah ya Abdullahi dai cikin abubuwan da waɗanda suka canza sheka
ake korafi akai shine zabubbukan da akai a gundumomi ba a saurare su ba ba a yi musu adalci ba sannan kuma sun ga cewa yawa-yawan abubuwan da jam'iyyar APC jam'iyyar ku tace za ta yi ba a samu cimma burin waɗannan abubuwa ba ai shi yasa suka canza shi
ai ina gaya miki ita jam'iyya ho ba kamfani bane wanda kai da ƴaƴanka za ku zauna ku sarrafa ta in mutun ya ga zai iya cin zabe ya je ya fuskanci jama'arsa me ka musu asibiti babu ba kana constituency project ba kai ba ni ina tunanin cewa akwai matsala ne da suna ga ba za su iya cin zabe ba suke nema a ba su automatic ticket ko ba wanda zai maka wannan alƙawari maganan kuma wai ka ce Abdullahi maganan kudi sai dai baka san waye Abdullahi ba ni Buhari mun yi meeting da shi yafi sau 20 bai taba ban ko 5000 ba ko bai hana ni yin sa ba bai hana yin maganar sa ba kuma ina so in tabbatar miki Hajiya shi da yake maganan nan Allah kansa in ya muku ruwa ya ce ku tafi gona kai za ka yi huda kai noma ka nemi taki ka sa kai girbi kai ka debo abu Allah ba zai ma noma ba to amma kana tunanin wai ai shinkafa ta yi tsada ai ana kaza ai dala ta tashi ka manta da cewa muna cikin gwamnati ne fa aka dinga kashe mana mutane wanda muka rasa yadda zamu yi muka kamar ni daga shi kan wata kila ma yana baccin sa lokacin da ake tafasa mu a notice in zaka fita da matanka da yanka za ku yi banka na ku yi addu'a ko in dawo da rai ko kuma a dawo da gawara to wannan wani irin mulki ne mulkin bakar hula
to yanzu ya ragu ne tunda har yanzu ma ana kashe
kashe ai ana tabbatar miki wancan sauran jirarun waɗanda suke aikata wancan sune suke nan kuma shi shugaban kasa mai adalci wanda duk duniya har turawa kin san ya san duniya ba wanda yake bature ya ce Buhari mai gaskiya ne kuma ina so a ga Buhari nan tukundawa ma zai takarar ne a ga ya mun quality wanda za su yi takarar da Buhari in ji wane ne shi kuma in ga ya miki a yake saboda haka mutumin da aka ce ba shi da wani laifi na harkan magana
to yanzu idan jam'iyyar APC gaba ɗaya kowa ya koma jam'iyyar PDP aka bar Buhari shi kadai zai ci zaben
a'a ai ba za ma mu koma ba domin waɗanda suka koma Hajiya mutane ne wannan ƴan kasuwa ne mutum dan kasuwa ko ba dan siyasa ba ya da kika iya da shi dole ki saurara mar kasuwancin sa yafi ma Najeriya mu kuma demokradiya muke so mu kafa akan diganta ko Buhari na da rai ko bai da rai ko ya gawo mulki ko bayan mulki tunda a cikin harkan aka same mu
ambasada Ibrahim an ce ku ƴan kasuwa ne shi yasa ake kasuwa wato kowa ya kawo mata
ai daman an ci moriyar mutum ba abin da ba za a iya faɗa masa ba saboda ni na san Allah subhanahu wataala in ba dan Allah ya nufin cewa za a zama ba kuma so ainihin su Dr. Rabi Musa Kwankwaso da sauran duk waɗannan tawagar su Atiku a wannan lokacin da suka koma jam'iyyar APC inda ba dan sun je sun yi wannan haɗakar ba na jin akwai inda za su je duk da haɗakar su miliyan 1 da kaɗan ne tsakanin PDP da APC tsakanin bambancin kuri'a to a yau kuma Dr. Rabiu Musa Kwankwaso shi kadai ina kyautu zaton da suka komo ya komo da wajen miliyan 2 da aka ba Buhari a Kano
don haka ne me yasa koma kuka yi hadaka
so don haka ba magana ce ta hadaka ba ai mu ba mu kira kowa ba kawai adalcin mu aka gani ake tahowa aka gane cewa jiya ta yi kyau ta haka muna ganin gidan jiyan nan yafi kyau shine al'adam dan adam da yake Najeriya zai ci gaba da jin dadin sa
kuna ganin wannan hadaka da kuka yi za ku iya kwatan gori ba hannun kuturu
aha ba ai kuturu ya san ai ba shi da mamar kar goribar kuma wannan zabe da za a yi kamar daga jihar Kano tun karfe 10:30 ana gama accreditation ganduje ya fadi shi kuma general shi ma tun 12 na ranar Allah ya sa duk fadin kasar Najeriya ya fadi kawai tun yanzu ma muna ba shi hakuri cewa a fara shirya pension da gratuitin kowa da za a san inda za a wannan amma dai da izinin Allah jam'iyyar PDP ta dawo normal kuma da izinin Allah zamu karbi gwamnati a yanzu magana da nake miki ana magana da campaign muna sa rai da gwamnati a kalla shida yanzu wanda suke hanyar tahowa a dan tsakanin nan muna sa rai da mu senators kamar mutum senator 20 da su ma za su iya dawowa sannan kuma members ko ina da the green chamber da red chamber gaba ɗaya mu zamu take over da izinin Allah
to me zaka ce a game da wannan kuwa domin yanzu da Bukola Saraki ya sauka ya fita daga APC ya kake kallon majalisa
ai majalisa tana nan daramdam magana majalisa ba ita ba dokar da ta yi majalisa ita ce majalisa ba ƴan majalisa ko muna majalisa ba Aisha ta yi mana wannan yace yawa mutane su ne kasuwa ni ku raba inda kayan rumfuna ai wanda suke fitar nan duka kayan rumfa ne kawai talakan nan ke tuki duba ki taba habbin na talaka idan Buhari ya je kasa ba hanya ba guri ba gun masaka tsinke kuma duk kasan nan duk Afirka ba wanda yi siyasa irin ta Buhari dalili da shi kansa shi Bukolan da Kwankwason ni bana siyasar Kano ni ba dan Kano bane saboda haka ko Kwankwaso ko Ganduje ko duk siyasar da suke ni ina hada kan da ake magana ba ga ake tiba yin zabe sun fadi kuma za a yi zabe sun su fadi ina hadakar ina kwarewan ina iyawan ina PDP babu ita ƙarya ne kawai PDP ta zama jam'iyya ta bangaren Najeriya PDP ta wazo original party ce yanzu yanzu ka je arewacin Najeriya ba a PDP ka je kasan Yarbawa su sun ce suna jira ne su maganan wai lissafin figa na wani senator wani ne na san senator senator na ya kasa zuwa constituency saboda bai da ko lambatu bai mana ba to tayi na zai je ci zaben dan ya koma PDP kuma mai damu mu mutane ne suke yin zabe kuma Buhari mutane Allah ya yarda da shi mutane sun yarda da shi kuma ba barawo bane ba kuma mai cutar mutane bane mutane ne su sun kasa hakuri su hada shekara 16 da shekara 3 amma ina tabbatar miki ko yau akai zabe Buhari in Allah ya yarda an gama sai dai su jira mu su wanke rigunan su zo su taya mu murna
ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake ku ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanda kasa ce ta ku yauwa na ga san mu sami yauci shi kada jama'a ku sa ga san mu sami ya duba
tattaunawar da aka yi kenan tsakanin MPDV da ɗan APC wanda Madina Dauda ta yi mana da su to kai tsaye kuma ta waya muna tambayi Barista Aliyu Abdullahi wanda ya mafashin bakin siyasa ne kuma lauya ne domin mu ji me kundin tsari Malama Hafsa ya tanada game da wannan abu kundin tsarin mulkin Najeriya kenan to Barista barka da warhaka
barkanmu dai da warhaka Usman Kabara
yawa to muna son mu ji ne a game da wannan canje-canjen sheka daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa jam'iyyar adawa ta PDP da ake ta samu wanda ko a dan yau da safiyar nan sai gashi shi ma gwamnatin Sokoto Tambuwal ya koma cikin jam'iyyar PDP shin akwai wani abu ne da doka ta tanada akan wannan muna son mu sani ya abin yake ne a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya
to barkanmu dai wato shi canje sheka na ƴan siyasa wayanda suke kan kuma da abin ko kuma ce kare da mulki wato abu ne dole a raba shi gida biyu akwai wato doka PM majalisar dokoki wurin canza sheka akwai kuma su wato gwamnati da mataimakan su daban kaman ɗan majalisar dokoki ko na kasa ko na jiha idan har suka canza sheka ita kullun zaki tsarin mulkin kasar nan abin ne shine in ka canza sheka daga jam'iyyar da aka zabe ka bisa dole ka saukar da kan kujerarka sai dai illa in har za ka iya kawo wasu dalilai cewa jam'iyyar nan akwai rabuwa a cikin ta kuma akwai wani wato kotu da ta bayyana wanda zai jawo har dan majalisa ya canza sheka daga jam'iyyar shi kuma ya ci gaba da wato zama a bisa kujerar shi aka ce wannan rabuwar sai ya kasance rabuwa ne da ta shafi ba wai saboda a jihar ka ba akwai rabuwa ko a bangaren wato karamar hukumar ka ba sai dai har rabuwar da ta shafi gaba ɗaya kasar a wannan jajjabiyar to shine rabuwar da doka za ta yarda cewa lalle akwai rajabiya ko ka canza shekara za ka iya zab a bisa kujerarka to wannan shine dokar akan ƴan majalisa idan suka canza shekara daga jam'iyyar da aka zabe su akai su gwamnati da mataimakan su wata doka da ta hana su ko kuma ta musu wani abu idan suka canza shekara wannan canza shekara wato ra'ayin su ne kuma ya rage tsakanin su da jama'ar su na jihohin da suka zabe su saboda haka ba wani doka da ta hana su ta shiga kawai illa dai kana tare da jama'a ka zo bisa jam'iyya ka kai musu campaign bisa wasu wato ka'idoji ko kuma in ce wasu abubuwa manufofi na jam'iyyar saboda haka me za ka gaya mutane in ka zawo karo na biyu kuma kaje kana neman wani mukami zaka ce da can abin da ka faɗa musu cewa ga bisa jabiyar da abubuwan da jabiyar naka ka nemi wato mutane su zage ka bisa cewa dama ƙarya ake musu ko kuwa ba daidai wannan jabiyar take ba saboda haka da tsakanin shi gwamnati da jama'ar jihohin shi yadda zai kuma zo ya gaya musu cewa ya koma wani jabiya ga kuma manufofin sabon jam'iyyar da ya koma in kuma dama tsofuwa ce to kaga an koma gidan jiya kenan
to tanadin kenan da kundin tsarin mulkin Najeriya yayi
akan ɗan majalisa ne majalisar
da ko su kadai suke da wannan daga kafa
to kuma kaga akwai wani in ka lura a Najeriya su yanzu ɗan majalisa kaga shugaban majalisar ma gaba ɗaya yayi canza
shine to ai shugaban majalisa yayi ma canza
sai wayo kan canza shekar kan canza shekar kaga sai da aka wani rabuwa aka fitar da wannan wanda ake kira RAPC wato Reform APC karkashin dattijon nan Buba Galadima in haka ne ba wai dan
kafin kai nisa kamar yanda ka kawo waccan hujja kila abinda suka yi kenan haka kuke kallo
yawa sosai makwa wayo ne bisa kan wayo saboda sun san cewa wani wayo ne na azagaye bayan shari'a tun daga doka abin kaga kuma wato su waɗanda suka ba mu kullun tsarin mulkin kasar nan akwai dalilai da yasa suka dinga ya waɗannan dokoki dalilin da yasa kaga wannan dokar ta ji tsanani akan majalisar majalisa saboda su ya kamata a ce su bada wakilci sannan kuma su duba hukumar jartarwa kan abin da take yi saboda haka su ya kamata su fitar da jama'a kuma sun zaɓe su bisa jam'iyyun ne a wannan lokacin jama'a sun zaɓe su ba su kaɗai suka zaɓa ba sun zaɓi ma jam'iyyun ne saboda wata kila saboda manufofi na wannan jam'iyyun dan haka ne jama'a suka zaɓe su yanzu kaga idan suka canza sheda kamar sun ci amanar jama'ar su da suka zaɓe su saboda suna cikin wasu jam'iyyu
to madalla
tabbacin barista ne mun gode wa Aliyu Abdullahi wato Hafsa abinda zaki kalla shine mutane mun tattauna da su ko ince Madina da to mana tattaunawa da APC da PDP sun yi magana kowa ya faɗa abin da yake kallon siyasar Najeriya sannan mutanen Najeriya a cikin sakonnin da muka karanta mafi yawanci sun nuna cewa kwadayin mulki da wane ne shi yake yin can shi kuma yanzu barista ya ce to gwamnati suna da wannan iko ya rage nasu su da mutane sannan kuma masu ƴan majalisu ko sanatoci su ne suke da tarnaƙin sai in an samu rabuwar jam'iyya wanda barista an bukin manta ba yake cewa sun kalli abin a matsayin kila wannan hadakar ko kuma rabuwar da aka samu a cikin jam'iyyar APC sun yi amfani da wannan damar a yanda yake suke kallon abin su masana fashin bakin siyasa kenan kila shi yasa dan a samu damar canzawa din to sai a hankali to yanzu kan duka dole mu tattara yanzu mutanen gari sai mu ci ya rage wai shara ta rage mishigarijiya kowa ya tsinci nasan abin da ya tsinta a cikin wannan tattaunawa da ake da fatan Allah zaba mu nabi alheri a koyaushe yanzu kan amadadin
Hafsat Bello dan mai
sai kuma Daniel Brown shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne yau ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ce cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya a kasance da sashi wasu ne mu ga amurka a koyaushe